إسرارهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna miƙa godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda da ni'imarsa da ainihin wato ikonsa ya sake haɗa mu cikin wannan masallaci mai albarka a wannan yini na 24 haka ne 24 ga watan Ramadan hijira 1438 kamar yadda muka saba haɗuwa a cikin wannan wata domin gudanar da wannan tafsiri na Al-Qur'ani mai girma. Kira da aminci su tabbata ga manzonmu sallallahu alaihi wa sallam da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkin kirkin kyautatawa har zuwa ranar kiyama. Bayan haka, bayan kuma gaisuwa irin ta addinin musulunci, insha Allah za mu ci gaba da wannan tafsiri na Al-Qur'ani mai girma daga inda muka kwana. Da jiya mun kwana a kan aya ta 23, a yau za mu tashi daga kan aya ta 24. Ayoyin da suka gabata wanda muka yi bayanin su jiya, Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana waɗansu siffofi daga cikin siffofin munafiƙai. Allah ta'ala ya nuna mana lallai waɗannan munafiƙai ba sa son addinin Allah ya gudana, ba sa son duk wani abin da zai sa addinin Allah ya ci gaba. Saboda haka, wato ba sa fatan a saukar da wata aya wadda ta kunshi wato umarni da yaƙi fi sabilillah domin ɗaukaka addinin Allah. Saboda haka suna ƙin haka, ba sa son haka, saboda waɗansu dalilai da muka yi bayanin su jiya, saboda rowa ba sa son ciyar da dukiyarsu ta hanyar ɗaukaka addinin Allah. Hakan nan saboda ragwancinsu da tsoronsu, saboda ba sa son rayukansu su salwanta a hanyar ɗaukaka addinin Allah da dai makamancinsu. Daga cikin dalilan da Allah ta'ala ya bayyana mana na abin da ya sa munafiƙai ba sa ƙaunar yaƙi fi sabilillah, to Allah subhanahu wa ta'ala yayi musu wa'azi, yayi musu nasiha da cewa da su zamanto masu ta'a da biyayya ga Allah, kuma su zamanto masu faɗin alheri, zama sun kiyaye bakinsu daga wato furtar da abin da yake mummuna, wannan ya fi musu alheri. Hakan nan da sun dage, da kuma sun gaskata Allah wajen ɗaukaka addinin Allah, wannan da ya fi musu alheri. To daga cikin ayoyin da muka karanta su jiya kenan, ayar da za mu tashi daga kanta yau, Allah ta'ala yana cewa afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha. To ita wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana yin umarni a cikinta, kuma yana jan hankali zuwa ga lura da ayoyin Al-Qur'ani da ma'anoninsa da abin da suka kunsa na wa'azi da abin da suka kunsa na hikimomi dangane da umarni da hani da aka gudanar da su a cikin Al-Qur'ani mai girma. Saboda haka Allah ta'ala yake wannan tambaya kuma ta zargi akan waɗannan munafiƙai waɗanda suke ƙyaman addinin Allah, waɗanda kuma ba su la'akari, ba su lura da abin da Al-Qur'ani ya kunsa, kuma ba su wa'azantuwa da shi. Shi ne Allah ta'ala ya ce afala yatadabbaruna Al-Qur'an, shin ba za su lura da Al-Qur'ani ba, am ala qulubin aqfaluha, ko kwa akan zukatan akwai muratan su, ko kwa akan zukatan akwai makullan su. Zukatan shin suna rufe ne? Zukatan shin a kulle suke ne? Shi yasa ba sa lura da ayoyin Alkur'ani? To kun ga wannan kira ne daga Allah subhanahu wa ta'ala akan ya zamanto wato ana lura, ana kula da abinda Alkur'ani ya kunsa na wa'azi da hukunce da shara'o'in Allah subhanahu wa ta'ala. To irin wannan ayar ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita a cikin suratul Nisa, inda yake cewa afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Wai shin ba su kula, ba su lura da ayoyin alqurani ne? Walau kana min indi ghairi llahi, da a ce alqur'anin nan ya kasance daga wurin wani Allah, ma'ana wani ne ya saukar da alqur'ani ba Allah ba, lawajadu fihi ikhtilafan katira, lallai haƙiƙa da sun samu saɓani a cikinsa da yawa. To amma tunda wato kun anzalahu alladhi ya'lamu sirra fi samawati wal ard, tunda wanda ya saukar da alqur'anin nan shine masanin sirrin sammai da ƙasa, shine allamul ghuyub, shine kuma al-hakim, al-alimul hakim, wato Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya siffantu da sanin ilimin koye, wanda ya siffantu da wato ainihin ilimi da hikima. To shi ya saukar da wannan alqur'ani, shi yasa alqur'ani ayoyinsa ba sa cin karo da juna. Ba za mu taɓa jin wani waje an haramta wani abu sai kuma a je a koma wani wajen kuma a halatta wannan abun ba a cikin alqur'ani. Halal halal ne a cikin alqur'ani, haramun haramun ne a cikin alqur'ani, wa'azi gargadi gargadi ne, nasiha nasiha ce. To haka ayoyin alqur'ani suke. Abinda ake kwadaitar da shi a yau, ba za a koma gobe a yi gargadi da gare shi ba. Abinda ake gargadi da gare shi a yau, ba za a koma gobe a yi kwadaitar a kansa a gobe ba. Saboda haka ayoyin alqur'ani muhkamun, wato ayoyi ne bayyanannu, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana su dalla-dalla, ya yi bayaninsu daki-daki ga masu hankali, ga masu tunani, ga kuma masu ilimi. Saboda haka duk wanda yake son ya san girman alqur'ani kuma ya san abinda alqur'ani ya kunsa, to lallai sai ya yi la'akari da abinda alqur'ani ya kunsa, sai ya lura da ma'anoninsa, sai ya lura da abinda ya kunsa din na wato umarni da hani da wa'azi da kwadaitarwa da gargadi da tsoratarwa. Dole sai bawa ya tsaya ya yi tunani da kyau, wanda daga cikin hikimomin da yasa aka saukar da alqur'anin kenan shine a lura da ma'anoninsa. Allah ta'ala ya bayyana mana a cikin waɗansu ayoyi na alqur'ani, ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Dama manufofin saukar da alqur'ani suna da yawa, amma kuma muhimman waɗannan manufofin guda uku ne. Manufofin saukar da alqur'ani mafi muhimmanci manufofi ne guda uku. Manufa ta farko shine a karanta shi, kuma a yi ta karatun shi, a yawaita karatunsa. Manufa ta farko kenan, kuma Allah ta'ala ya yaba wa masu karatun alqur'ani, innal ladina yatluna kitaballah wa aqamu ssalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabu. Hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda ya karanta harafi daya daga cikin alqur'ani yana da lada nawa? Yana da lada goma. Haka ne ko? To kun ga waɗannan hadisai da ayoyi suna kwadaitar da karatun alqur'ani. Manufa ta biyu
shine wato la'akari ko lura ko kula da ma'anonin alqur'ani da kuma abin da ya kunta shine at-tadabbur shine Allah ta'ala yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wannan littafi ne da muka saukar da shi izuwa gare ka ya manzon Allah mubarakun mai tarin alheri mai tarin albarka domin me aka saukar da shi liyadabbaru ayatihi domin su lura da ayoyinsa su lura da ma'anonin alqur'ani wa yatazakkara ulul albab to kun ga manufa ta biyu kenan daga cikin manufofin saukar da alqur'ani lura da ma'anoninsa manufa ta uku shine yin aiki da abinda alqur'ani ya kunta wanda kuma wannan shine ainihin kululuwar manufar saukar da alqur'ani kenan shine Allah ta'ala yake cewa inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira ko hasana kabira Allah ta'ala yace lallai wannan alqur'ani yana shiryarwa ne zuwa ga mafi mi wato mafi daidaitar hanya yahdi lillati hiya aqwam mafi daidaitar hanya wato ma'ana ga wanda yayi aiki da shi alqur'anin nan yana shiryar da shi zuwa ga mafi daidaitar hanya mafi daidaitar tafarki hadha alqur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira kuma yana bishara ga waɗanda suke ayyuka nagari ladina ya'maluna salihat yana musu bishara anna lahum ajran kabira cewa suna da lada mai girma a wajen Allah subhanahu wataala to kun ga wannan ita ce manufa ta uku daga cikin manufofin saukar da alqur'ani waɗannan manufofi guda uku wato karatun alqur'ani da lura da ayoyinsa da yin aiki da shi waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wata aya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kai kukansa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wannan al'umma sun kauracewa waɗannan manufofi guda uku shine Allah ta'ala yake cewa wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura wa qala ar-rasul kuma manzon Allah yace ya rabbi ya ubangijina inna qaumi lallai mutane na ittakhadhu hadha al-qur'ana sun riki wannan al-qur'ani mahjura abun kauracewa shine shaykhul islam ibn taymiya yake cewa wato kauracewa al-qur'ani ya kunshi waɗannan manufofi guda uku na saukar da al-qur'ani yace hajru al-tilawa wa hajru at-tadabbur wa hajru al-amal wato kauracewa karatun al-qur'ani wanda idan muka duba cikin wannan al-umma zamu ga cewa lallai an kauracewa karatun al-qur'ani a cikin wannan al-umma sai aka koma ba a karatun al-qur'ani sai dai a rinka karatun min sai dai a rinka karatun wato a riwayoyi na soyayya na makamancin waɗannan abubuwa su kawai ake karanta su sai aka koma ana karanta majallu mutum musulmi ya tashi da safe maimakon ya ɗauki wannan alqur'ani ya karanta shi ya zama masa haske yayi wato ya nemi albarkacin wannan karatun a wannan yinin nashi amma ba zai ɗauki alqur'ani ba da sassafe yayi wanka sai ya ɗauki majalla ita zai karanta me zai karanta labaran duniya alhalin kuma ga labaran lahira a cikin alqur'ani da ya kamata ya bude wannan yinin nashi da jinsa domin ya karu da imani ya karu da takawa amma kuma sai aka yi waki da wannan karatu na alqur'ani daga nan kuma sai aka yi watsi da sauraron alqur'ani gashi dai Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana hanyoyi na koyan karatun alqur'ani din nan dan musulmi a wannan zamani bai isa ya ce yana da uzuri na rashin iya karatun alqur'ani ba musulmi bai da uzuri bai da wannan uzurin a wajen Allah subhanahu wata'ala domin ko a ɗakin mutum ma mutum na a ɗakin ma mutum na iya koyan karatun qur'ani saboda haka ba wanda yake da uzuri domin wato dirasa ta tabbatar cewa yawan sauraron abu ma yana sa mutum ya saba da shi yadda muke sabawa da sauraron waƙe-waƙe waƙe-waƙen Hausa ne ko waƙe-waƙen Indiya ne ko waƙe-waƙen wato music ne na Nigeria ko makamancin wannan da a ce kuma kun ga dai yadda ake haddace waɗannan waƙe-waƙen mutum sai ya haddace waƙa ana iya yin waƙa na tsawon minti 30 ko awa guda amma mutum ya haddace wannan waƙar gaba ɗaya daga farkonta har ƙarshenta ana yi yana bi ana yi yana bi to amma aka zo fannin alqur'ani fa wai sai mutum ya kasa karanta suratul fatiha wanda ma sallan mutum ba za ta inganta ba sai da me sai da fatiha din nan to me ya jawo haka saboda mun yi watsi da alqur'ani ba mu son sauraron alqur'ani domin me domin shaytanun sun riga sun wato Allah ya riga turo su akan mu sun riga sun mamaye kanmu alam tara anna arsalna shayatina ala alkafirina ta'udhuhum azza saboda haka wannan abun zargi ne a cikin wannan al'umma da mazan mu da matan mu da kananan mu da manyan mu duka muna cikin laifi da kauracewa karatun alqur'ani wannan yana daga cikin kauracewa wato alqur'ani wato kauracewa karatun sa wanda ya kamata kowane musulmi alal aqalla a kullun ya kamata ya karanta alqur'ani koda sau biyu ne wannan adhaful iman kenan mafi karancin imani kenan a zuciyar mutum ya karanta alqur'ani sau biyu banda na cikin sallah ba banda na cikin sallah a'a wai ya zauna kawai ya bude alqur'ani ya karanta sau biyu wannan adhaful iman kenan da safe bayan sallah asuba mutum yayi sallah yayi azkar dinsa ya zauna ya bude alqur'ani ya karanta shi koda na minti 20 ne koda na minti 30 ne kafin ya tashi zuwa kan wani aiki a wannan yini sannan bayan sallar la'asar idan mutum yana da dama a lokacin ya take zama bayan sallar la'asar in ya idar da sallar yayi azkar dinsa ya bude alqur'ani yayi ta karatunsa ko kuma idan bai samu dama a wannan lokacin ba bayan sallar magriba tsakanin magriba da isha'i wanda kun ga mu ba ma kosawa da kallashe haka ne ko mu kalli wannan fitin mu kalli wancan mu kalli wannan mu kalli wancan wanda funafunan nan waɗannan shaydanu da suke fitar da funafunan nan su ba za su taɓa kosawa ba kuma ba za su taɓa rasa wani sabon abu da za su fitarwa al'umma da shi domin su gurɓata al'umma da shi ba mu kuma sai muna ta biye musu duk wanda suna cinye mana kuɗi dukiyar da ya kamata a ciyar ta hanyar ɗaukaka addinin Allah da taimakawa mabuƙata sai a koma ana kashe waɗannan dukiyoyin a cikin me a cikin siyan plate CD plate CD plate CD plate wani a sati ma sai ya yi guda biyu wani a wata sai ya yi guda biyu uku huɗu wani a wata duk da fama da ake yi da talauci amma kuma muna da kuɗin me muna da kuɗin CD plate na adinuhu na suwa ne ni kuma shi kaɗai na rike zuwan shi domin da ɗaɗɗe ne sosai a cikin to ni ban san shi ba na mu gidan ba akwai tsigai to kun ga waɗanda Allah ya tsige su kenan daga ina Allah ya kare mu to jama'a wannan shine ainihin wata cuta daga cikin cutar wannan al'umma jama'a mun gujewa Allah wato ainihin wannan alqur'ani wanda Allah ta'ala ya gaya mana fa yace inna hadhal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwa wannan alqur'ani shine yake shiryarwa zuwa ga hanya mai daidaiciya Allah ta'ala bai ce ka sata san alimuhu suna shiryarwa zuwa ga hanya mai daidaiciya ba idan soyayya kike son ki koya wallahi sallahi wadannan ka sai son ba za su koya miki soyayya ingantacciya ba me yasa har yanzu ana cikin ana tan ana wadannan kallace kallacen me yasa har yanzu ake samun saki wato yawan saki yayi yawa cikin al'umma yanzu me yasa wannan soyayyar da ake koya mana a cikin fulafulai ba su a gyara mana zaman mu a gidan mazajen mu me yasa ba su inganta rayuwar mu a gidajen mazajen mu me yasa kullun rikici ake ciki damuwa saki sai a wato a aurar da yarinya bayan wata biyu uku an kore ta waɗansu ma wato ya zama musu al'ada wannan ta fita daga wannan gida ta shiga wannan gida daga wannan gida zuwa wancan gida wannan illa ce fa jama'a illa ce babba kuma yana daga cikin barna wanda Allah subhanahu wataala bayyana mana cewa in mun juyawa addinin sa baya barna za ta yaduwa bayan kasa wannan yana daga cikin barnan da ya yadu a cikin al'ummar mu yawan saki kuma me yake haifar da wannan waɗannan kallace kallace da ake domin duka abubuwan da ake riyawa a cikin waɗannan fulafulai abubuwa ne waɗanda ba zai yiwu a tabbatar da su a waƙi'i a rayuwa ba ne sai yarinya sai a rude ta in ta je gidan miji sai ta rinƙa ganin kamar irin abubuwan da ya saba kallon abubuwan da ta saba kallon ɗinnan irin wannan rayuwar za ta je ta yi a gidan mijinta sai kuma ta je ta samu saɓanin haka ana soyayya ana kaza a yi rawa a yi guje-guje a je fa kaza a je wajen shakata kaza an zo gidan miji kuma ya fara fama da me da kuɗin cefa ne ina ce da lokacin zuwa irin waɗannan wuraren sai ta zauna tana tunan sai ma ba gaskiya ba ne sai ta zauna ta rinka tunanin kai shi wannan fa shi wannan yana da matsala wannan bai iya soyayya ba bai iya kaza waye gaya ni sai da me saboda ke yadda aka manna nake a tunanin ki kenan cewa ga yadda ake rayuwa shine irin rayuwar da wato ɗan fina-finai wato suke shirinta halin kuma ba haka al'amarin yake ba sai ya zamanto an samu kaɓarɓarewa a rayuwa a wato a zaman aure Allah subhanahu wataala ya kare duka waɗannan me yake haifar zuwa ga waɗannan abubuwa me yake kai mu zuwa ga irin waɗannan wato matsaloli a rayuwarmu saboda mun yi watsi da alƙur'ani saboda mun sa alƙur'ani a bayanmu mu muna tafiya alƙur'ani na bayanmu alƙur'ani na nan yana kallonmu sai mu siya mu rataya shi a jikin bango amma na ayatul kursi a jikin bango a nan a can wannan shine manufan wato saukar da alƙur'ani a rantsar rubuta ayatul kursi ana mannawa ɗaki wai saboda kan shaidan ya shigo mana wai shin Allah ta'ala ya saukar da alƙur'ani ne don kawai ya zama mana kariya daga shaidan ko kuma domin mu yi aiki da shi ai yin aiki da alƙur'ani shine kariya daga shaidan jama'a shine kariya daga shaidan ko maganganun nan da nake shaidan bai isa ya kusance ni a yanzu haka ba an gane ko saboda me saboda ayoyin Allah nake bayani a kansu shikenan abinda kuma Allah subhanahu wataala yake buƙatar gare mu kenan a bayyana wa mutane ayoyinsa kuma a yi aiki da bayanin da ake musu to Allah ya sa mu dace shi yasa Allah subhanahu wataala wato yayi wannan tambaya a cikin wannan sura cikin wannan aya shi afala yatadabbaruna alquran kuma tambaya ce ta yin zargi akan wannan al'umma shin ba za su lura da alqur'ani ba ba za su lura da alqur'ani ba da ayoyinsa amma ala qulubin aqsaluha ko kwa akan zukatan akwai makullansu wato Allah ta'ala ya kamanta zukatan mu da me ya kamanta zukatan mu da gidaje masu kofofi da kwaduna an gane ko idan gida yana nan kofofin gidan duka aku kulle da kwaduna ta ina za a shiga kun ga ba dama a shiga cikin gidan gina haka ne ko to idan ya zamanto zukatan mu suna kulle da makullansu suna rife da makullansu ta ina ayoyin alqur'ani za su shiga ciki ba zai yi ba saboda haka dole sai mun dawo akan tafarki kuma mun yi aiki da wannan alqur'ani Allah ya sa mu dace daga nan aya ta gaba Allah ta'ala yace innal ladina irtaddu ala adbarihim, lallai waɗanda suka yi ridda suka juya wa addinin Allah baya suka koma daga bayayyakin su, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, daga bayan shiriyar Allah ta bayyana a gare su, ash-shaytanu sawwala lahum, waɗannan da suka yi ridda shaytan ne ya kawata musu wannan riddar, wa amla lahum kuma ya shifta musu. Anan Allah subhanahu wata'ala yana bayyana mana dalilin yin ridda da kuma barin addinin musulunci, wanda anan yake cewa innal ladina irtaddu ala adbarihim, waɗansu malaman tafsiri suna cewa wannan ayar ta sauka ne akan munafikai, domin aikin munafikai da suke aikatawa na su ga cewa sun dukufar da addinin Allah, an gane ko, irin ayyuka da suke yi na kafirci duk da cewa suna amsa sunan musulmai, to waɗannan ayyuka sun sa sun koma, wato sun sa su sun koma cikin kafirci bayan wato sun shiriya, bayan kuma shiriya ta bayyana a gare su. Waɗansu mutane kuma suka ce a'a ayan nan ta sauka ne akan Yahudawa, amma ala ayyi halin ayar ta shafi duk wanda yayi ridda ya bar addinin musulunci bayan ya gane gaskiya ya shiga cikin addinin musulunci sa'annan kuma ya koma daga ciki. To Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana illa na yin riddar, yace innal ladina irtaddu ala adbarihim, lallai waɗanda suka yi ridda daga barin addininsu suka koma a kan bayayyakinsu, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, bayan wato shiriya ta bayyana a gare su, me yasa suka yi riddan, ash-shaytanu sawwala lahum, shaytan ne wato ya kawata musu ya zayyana musu wannan aiki kuma ya kyautata musu wannan aiki. Allah ya kare mu, domin shi shaytan dama yayi alƙawari ba zai bar dan adam ba, musamman shi musulmi, har sai ya halaka shi. Haka yayi alwashi ya lashi takobi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala cewa ba zai gushe ba, yana fitar da bayan Allah, yace fa wa rabbika la ughyinnahum ajma'in, yace illa ibadaka minhumul mukhlasin, yace na rantsa da kai ya Ubangiji, na rantsa da izzarka, to zan sai na fitar da su gaba daya, yace face bayinka masu ikhlasi a cikin su, waɗanda suke wato tsarkakkun zukata, su ne kawai ba zan iya fitar da su ba. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to waɗannan bayin na tsarkakkun zukata ba ka da hanya zuwa gare su, Allah ya sanya mu daga cikin waɗannan. Amma sauran fa shaytan ya ce sun mala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin, yace sauran bayin kan nan waɗanda ba wato tsarkakkun zukata ba ne, sai na biyo musu ta bayan ta gabansu, kuma sai na biyo musu ta bayansu, gashi a gaba gashi a baya, to sai mu koma dama da hagu kenan ko. To amma yace nan ma ba zai bar mu ba, wa min bay wa an aymanihim wa an shama'ilihim, ce hakan nan sai na biyo musu ta damammakinsu, hakan nan sai na biyo musu ta hagunsu. Saura ina sama da ƙasa, to ƙasa dai a rufe yake tunda babu ƙofofi a ƙasa, haka ne ko, saura sama, kun ga kenan sai mu rinka komawa zuwa sama, muna miƙa hannuwanmu zuwa sama domin neman tsari daga sharrin shaytan. Shine waɗansu malamai suke cewa abin da ya sa kenan shi ma shaytan bai ce sai na biyo musu ta samansu ba, domin Allah yana samanmu, kuma bai isa ya biyo mana ta samanmu ba. Sau da haka wannan kuma wata rahama ce daga Allah subhanahu wa ta'ala, da a ce shaytan zai biyo mana ta samanmu, to kun ga da hanyoyin shiriya ya taushe su kenan gaba daya. To Allah ya kare mu, sau da haka shi shaytan din nan shi ne yake kawatawa waɗanda suke ridda daga barin addininsu, balma ba ma riddar ba kawai, duk wani aiki na batanci, duk wani aiki na zunubi, shaitan ne yake zayyanawa, yake ainihin wato ainihin kawata, yake kawata shi ga masu aikata shi. Kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana mana haka a cikin ayoyin Al-Qur'ani da dama. Allah ta'ala yana cewa ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Shaytan yana nan yana rudan mu, yana nan ya dage sai ya kawar da mu daga kan tafarkin Allah. Saboda haka shaytan din nan idan muka Allah subhanahu wataala ya bayyana mana cewa shine fa yake sanya mana, yake kawata mana miyagun ayyuka. To kun ga da a ce Allah bai giya mana ba, kun ga muna cikin jahilci, akwai kunguri kenan. Ko ba haka ba? Kun ga muka aikata waɗannan laifuka, muka shiga cikin wato saban Allah, kun ga muna da kunguri. Amma Allah ta'ala ya riga bayyana mana ba. Ya nuna mana cewa fa to shaytan din nan makiyin mu ne. Yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sayyid. Da Allah subhanahu wa ta'ala bai bayyana mana cewa shaytan makiyin mu bane, iya kawai face a wato bayanin da yayi mana irin yadda yayi makirci ya fitar da kakanmu Annabi Adam alaihi salam da matarsa Nana Hawwa daga aljanna, wannan ya ishe mu, ya isa ya zama abinda zamu fahimta cewa shaytan makiyin mu. Amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da mana, ya bayyana mana a cikin ayoyi da dama cewa kada mu bi shaytan, la tattabi'u khutuwati shaytan, kada mu bibiyi wato ainihin take-taken shaytan. Ce inna shaytana lakum adu, lalle shaytan fa makiyi ne a gare ku, fattakhidhuhu aduwa, ku rike shi wato makiyi. Domin me? Domin innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sayyid, domin yana kiran wato kungiyarsa ne domin su kasance daga cikin ma'abuta wato wutar sayyid. Allah ya kare mu. Saboda haka kun ga ridda, daga ridda wato wanda shine kafirci kenan, har zuwa ƙasa, har zuwa duk wani laifi da ake aikatawa a bayan ridda, to shaytan ne yake zayyanawa ga dan adam. Allah subhanahu wa ta'ala ya nisantar da mu daga aikin shaytan. Innal ladina qattu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum al-huda ash-shaytan sawwala lahum ay zayyana lahum, wato shaytan ne ya kawata waɗannan wato wannan hiddar a gare su, wa amla lahum kuma ya shifta musu, ma'ana ya ainihin cusa musu a zukatan su cewa ai rayuwar nan da tsawo, kuma rayuwar nan ita ce rayuwa. Saboda haka shaytan ya shifta musu. Zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah. Zalika, wancan riddan da aka faɗa, bi annahum, saboda su waɗannan da suka yi riddan, qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah, sun giya wa waɗanda suka ki abinda Allah ya saukar, suka ce musu sanuti'ukum fi ba'd al-amr, za mu yi muku da'a, za mu yi muku biyayya a cikin tashin wannan al'amarin. Wato waɗannan munafikai abinda suke aikatawa kenan, sukan koma wajen makiya addinin musulunci, sukan koma wajen yahudawa, suna jidantar su, suna ainihin taimaka musu akan addinin Allah. Saboda haka waɗanda suke karihu ma anzala Allah ko karihu ma nazzala Allah, waɗanda suka ki abinda Allah ya saukar, su ne yahudawa. Waɗannan munafiƙai sai suka ce musu sanuti'ukum fi ba'd al-amri, za mu yi muku biyayya a cikin tashin al'amarin, wato ma'ana na makirce-makircen da kuke kullawa domin karya addinin Allah, za mu yi muku biyayya, za mu ba ku shawarwari tunda mu muna safin musulmai. Saboda haka duk wani abin da kuke bukata daga gare mu, mu mun fi sanin sirrin su akan ku, tunda mu muna cikin su, muna cikin gidajen su, muna cikin taron su. Saboda haka za mu taimaka muku da shawarwari da ainihin duk wani abin da ma muka mallaka, in kuna bukatan dukiya ma za mu ba ku. Domin me? domin ku karya addinin Allah abinda munafikai suke aikatawa ke to domin wannan aikin ne suka yi ridda da wannan aikin ne suka yi ridda to kun ga da irin wannan ayar kenan da makamancinta Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cewa duk mutumin da ya taimaka wa makiyan Allah domin a ci nasara akan addinin Allah to lallai wannan ya kafirta ya yi ridda Allah ya kare mu duk wani taimakon da mutum zai yi zai bayar ko gudunmawa da zai bayar ga kafirai har wannan gudunmawa ya zamanto abinda zai yi wa addinin musulunci illa ko cikas ko ya kawo addinin Allah cikas to wannan aikin da mutumin yayi wannan gudunmawan da mutum yayi ya sa yayi ridda daga addinin musulunci Allah ya kare mu Allah ta'ala anan yace wallahu ya'lamu israrahum wato waɗannan munafikai Allah yana sanin abinda suke tattaunawa a sirrin abinda suke tattaunawa da waɗannan yahudawa shi yasa waɗansu malamai suka ce wannan bayanin da Allah ta'ala yayi anan da kuma abinda ya faɗa na cewa munafikai suna giya wa yahudawa aka ce ba wai munafikai sun faɗa haka a bayyane bane a'a sun faɗi haka ne a sirrinsu tsakaninsu da yahudawa to shine Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar ya fallasa al'amarinsu shi yasa yace wallahu ya'lamu israrahum kuma Allah yana sanin abinda suke tattaunawa kuma suke boyewa na kafirci da kuma wato ainihin kullakullansu Allah ya sa mu dace sai aya ta gaba
فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم
فكيف إذا توفتهم الملائكة تويا يا حالاً سبيكة شيء إذا توفتهم الملائكة idan mala'iku suka je karɓar rayukansu ya ɗuribu da wujuhahum suna dukan fuskokinsu wa adbarahum da bayyakinsu yaya halinsu zai kasance a wannan lokacin wato kamar Allah ta'ala yana nufin ne ya gaya mana cewa waɗannan munafiƙai da aikin munafircin da suke yi idan ba a gaggauta da uquba a kansu ba to su jira uquba a ranar mutuwansu wanda kuma daga wannan lokacin har zuwa tashin kiyama za su gamu da ukubar Allah kuma ukuba mai tsanani ga farkon wannan ukuba shine idan mala'ikun Allah sun je karɓar rayukansu yadribuna wujuhahum za su rinka wato dukan fuskokinsu da fukafukansu wa adbarahum da bayyakinsu wannan kamar wata aya ce a cikin alqur'ani Allah ta'ala ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wasallam yace walau tara da a ce zaka gani ya mun gan Allah idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika a lokacin da mala'iku suke karban rayukan kafirai yadribuna wujuhahum wa adbarahum suna dukan fuskokinsu da bayyakinsu Allah ta'ala yace da ka gani sai me zai faru malamai suka ce anan Allah ta'ala bai ambaci wato abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hali zai shiga ciki ba ma'ana domin ya nuna wannan cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani abin tashin hankali wannan shine jawabi na law din nan domin ba a kawo jawabi na law anan ba yake walau tara inda zaka gani ma'ana da ka ga abin tashin hankali domin waɗannan kafirai a lokacin da za a karbi rayukansu ga yadda halin da za su shiga ciki ana dukan su ana azabtar da su bal ma a wancan ayar Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa waɗannan mala'ikun za su rinƙa giya musu maganganu suna cewa akhriju anfusakum ku fitar da rayukanku ku fitar da rayukanku wanda shi rai fa shine yake fita da kanshi an gane ko ana cewa ana ɗaukar rai ko ana karɓar rai ko to rai kiransa ake yi da gaske sawa'un na mumini ko kuma na kafiri to amma idan aka kira rai idan na mumini ne zai amsa za a ce mata ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya shikenan sai ta tattara kanta ta tattara kanta shikenan ta soma fita ka an ka dan take fita wannan shi fati na fati aka ce ran mu'mini sai ya dade kafin ya fita saboda me saboda fitar rai ba abin da ya kai shi tsananin zafi saboda haka saboda kada wannan mu'minin ya ji zafi da yawa ran a hankali yake fita sai musulmi ya dade yana wato yana cikin magagin mutuwa saboda me saboda yadda rai yake fita kadan kadan annashi fati nasfa kamar yadda ake kulla wato ake warware igiya kenan wacce take a daure shine ma'anar annashi fa haka wannan ran take fita kadan kadan sannan ta gama fita sai a dauke ta a sa ta cikin likafani a sa almisku a wato turare mai kanshi mala'iku su haura shi amma shi na kafiri ran kafiri za a ce mata akhriju anfusakum ku fitar da rayukanku to wannan ran ba zai biyayya ba an gare ku ba zai biyayya ba ya zai sai ya watsi ya tarwatse a jikin wannan mutumin har sai mala'ika ya sa hannu ya zare wannan ran da ƙarfi da tsanani lokacin fitansa kuma sai ya zama wato har ma naman jikinsa duk zai mammanne da wannan ran ga bugu kuma a fuska wato a baya ana bugun su ana dukan su akhriju anfusakum al-yawma tujzauna azabal hun yau ne za ku dandane azaba mai walakantarwa azaba mai kaskantarwa Allah ya kare mu saboda haka Allah subhanahu wataala anan ya nuna mana sakamakon munafurci kenan munafurci ba kyau ba munafurci ba kyau kuma munafurcin nan ya kasu kashi biyu jama'a saurara ne kyau saboda mu tsare kawunan mu daga fada cikin munafurci munafurci ya kasu kashi biyu akwai an-nifaqu al-amali akwai kuma an-nifaqu al-i'tiqadi an-nifaqu al-amali ma'ana munafurci a aikace an gane ko wannan shine mafi saukin munafurci daga cikin waɗannan nau'o'i guda biyu wato ma'ana shi wannan munafurcin bai kai ga kafirci ba a zuciya an gane ko a ayyuka ne mutum idan yana aikata waɗansu ayyuka irin na munafikai waɗanda suke kafirai to sai ya zamanto ya zama munafiki amma kuma nifaqan amaliyan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada alamun su yake cewa idza haddatha kadaba wa idza wa'ada aflafa wa idza tumina khana Allah ya kare mu daga wannan nau'in ma. Munafurci ba kyau. Munafurci ba kyau. To nau'i na biyu shine an-nifaqul i'tiqadi. Wato munafurci na aqida. An gane ko? Munafurci a aqidance kenan. Shine munafurci wanda mutum asalinsa kafiri ne. Bai yi imani ba a zuciyarsa. Amma kuma zai shigo cikin addinin musulunci ya karbi imanin da bakinsa domin ya rinka cutar da addinin Allah yana cikin musulunci to irin wannan munafurci ne aka samu waɗansu mutane suke yi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce munafikan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan munafurcin wannan nau'i suke ciki shi yasa zamu samu da yawa daga cikin ayoyi da suke bayanin sakamakon munafiki a cikin alqur'ani akan bayyana cewa munafikai madawwama ne a cikin wutar jahannam gane ko bal ma suna can magangara ta kololuwar wutar jahannam innal munafiqina fi darkil asfali minan nar kuma ba za su fita daga ciki ba har abada Allah ya kare mu to idan bawa ya samu kansa a cikin wannan nau'i na munafurci to gaskiya ya halaka ire-iren waɗannan ne Allah ta'ala yake bayanin su kuma irin su ne Allah ta'ala ya bayyana sakamakon su da kuma akibar lamarin su idh yatawaffa idza tawaffahumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum Allah ya kare mu daga kowane nau'i na nau'o'in munafurci zalika bi annahum ittaba'u ma asfa Allah wato wannan ukubar da aka fada na dukan fuskokin su da bayyakin su a lokacin mutuwan su waɗannan munafikai dhalika wancan uqubar bi annahum ittaba'u ma asqata Allah, domin su sun bi abin da yake fusatar da Allah. Wa karihu ridwanahu, kuma sun ki abin da wato yaddarsa. Fa ahbata a'malahum, sai ya rusa wato ya bata ayyukansu. Wannan shine dalilin da yasa ake musu wannan uquba jama'a. Wannan kuma na daga cikin dabi'un munafikai, yana daga cikin fitofin su. Ittaba'u ma asqata Allah, sun bi abin da yake fusatar da Allah. Menene wannan da yake fusatar, abin da yake fusatar da Allah? Abu ne guda daya? A'a, abubuwa ne da yawa. Sai a iya cewa dukkanin sabo, kama daga kan kafirci har zuwa duk wani sabo da ake yi bayan kafirci. Zina ne, sata ne, jawadi ne, kazafi ne, wato gulma ne, da cin naman musulmai, da makamancin wannan, da hada kan mutane, duka waɗannan abubuwa, abubuwa ne da suke fusatar da Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗannan munafikai sai suka bibiyi waɗannan abubuwa da suke fusatar da Allah. Uwa uba kuma shine taimakon waɗannan maƙiyan Allah akan addinin Allah. Wannan shine mafi girman abin da yake fusatar da Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda wannan addini da Allah ta'ala ya saukar, kuma ya bada umarni a kare wannan addini, kuma a bi addinin nan, a yarko da shi gam-gam, sai kuma shi munafiki ya koma yana yakan addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka babu abin da yafi fusatar da Allah kamar mutum ya taimaka akan abin da zai rusa addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Kun ga wanda kuma daga cikin irin wannan, akwai wata ɗabi'a da mutane suke yi, wanda waɗansu musulmai sukan yi wani irin shiga, ko kuma su wato su aikata wata ɗabi'a ko wani hali a wajen waɗanda ba musulmai ba, har a zagi musulunci da irin wannan ɗabi'a. To ai haka musulunci yake. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. To kun ga wannan wata hanya ce ta toshe hanyar Allah, ta toshe addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya guda Allah ya kare shi. Zalika bi annahum ittaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwanahu, kuma suka ki yaddar Allah. To sai kuma akai musu wannan sakamako. Fa ahbata a'malahum, sai ya bata ayyukansu. To kun ga kenan, wannan ya nuna cewa irin wannan aiki na mutum ya rinka bibiyar abin da yake fusatar da Allah, kuma ya rinka kyaman duk wani abin da shari'a ta tanadar, ta hukuntar a cikin mutane, to wannan wani dalili ne da yake rusa aikin bawa, duk wani aikin alheri da yake aikatawa. Sallah ne, azumi ne, zakka ne, da makamancinsu. Idan har mutum zai kyamace addinin Allah, musamman shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala, wanda kun ga an samu mutane da dama waɗanda wato suka hana ruwa gudu a wannan wato ƙasa ta Najeriya, sun hana a tabbatar da shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala, kuma daga cikin musulmai, cikin 'yan siyasa ne, masu kuɗi ne, masu mulki ne, duk sun hana a tabbatar da shari'ar musulunci. Wanda kun ga a tsarin wato gudanar da mulki a Najeriya, na constitution ya tabbatar mana cewa musulmai za su iya tabbatar da duk wani abin da suke so a rayuwarsu, wanda idan musulmai suna da daman su gudanar da shari'arsu, shari'a ta musulunci, za su iya yi. Constitution bai hana ba, domin abin da constitution ya tabbatar shine kowane addini daga cikin addinan nan guda biyu suna da iko, suna da daman su yi addininsu cikin walwala, kuma suna da ƴancin su yi addininsu yadda suke so. To amma waɗannan mutane sai suka koma suka kulla adawa da shari'ar musulunci, suka hana a tabbatar da shari'ar musulunci. Gashi har yanzu babu shari'ar musulunci a Najeriya. Allah ya samu dace. Zalika bi annahum ittaba'u ma asqata Allah وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. في آية تقبع.
أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم.
نعم.
ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم.
نعم.
ولتعرفنهم في لحن القول.
نعم.
والله يعلم أعمالكم.
أم حسب الذين في قلوبهم مرض shin waɗanda akwai cuta ta munafurci a cikin zukatansu suna zaton cewa Allah ya yukhrij Allahu azghanahum cewa Allah ba zai fitar da kullakullansu a zukatansu ba zai fitar da su ga bayansa su gane su ba wato Allah subhanahu wa ta'ala yana mai nunawa cewa lallai waɗannan munafikai ba su yi tsammanin Allah subhanahu wa ta'ala zai fallasa su ba ko kuma ya bayyana sirrinsu ba kamar yadda ya bayyana sirrinsu a can baya a inda Allah ta'ala yace qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'd al amr saboda haka waɗannan munafikai shin suna zaton cewa Allah ta'ala ba zai fitar da kullakullansu a zukatansu ba wato abghanahum a jamu baghina jinan wanda kuma baghina a harshen larabci ana nufin wato duk wani abin da mutum ya kulla a zuciyarsa sawa'un abin da mutum ya kulla a zuciyarsa dangane da addinin musulunci ko kuma dangane da wani dan uwan shi ko makamancin wannan shine abghina saboda haka shin waɗannan munafikai suna zaton cewa Allah ta'ala ba zai fitar da waɗannan kullakullan nasu a wato har bayan Allah su gane su ba su gane cewa munafikai ne ba walau na sha'u Allah ta'ala yace kuma inda mun so la arainakahum da mun nuna maka su fala araftahum bi simahum kuma da ka san su da alamar su anan malamai suke cewa wato Allah subhanahu wa ta'ala yana giya wa manzonsa sallallahu alaihi wa sallam cewa inda ya so da ya nuna masa wato munafikai a zamanin sa kuma ya san su da sunayen su daddaikun su an gane ko dadda ya gaya masa su gaba daya ya lissafa masa su gaba daya ya san su amma su Allah subhanahu wa ta'ala bai aikata haka ba saboda wato ya zamanto ya rafa wa waɗannan munafikai a asiri kuma ya ainihin kyautata musu saboda haka Allah subhanahu wata'ala bai nuna wa manzonsa sallallahu alaihi wa sallam waɗannan munafikan ba to amma sai Allah subhanahu wata'ala ya bashi wata alama da zai iya gane kowane munafiki ne shi yace wala ta'rifannahum fi lahnil qawl kuma wallahi haqiqa zaka gane su daga sukucewan bakin su daga kubucewan bakin su ma'ana zaka gane su daga manufofin maganganun su lahnul qawl ay fahwal kalam wato abinda magana ta kunta shine aka ce a lokacin da aka saukar da wannan ayar babu wani munafikin da zai zauna a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana face sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane cewa wannan munafiki ne daga nan daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane munafikan garin Madina gaba daya aka ce ma wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hutuba ya tara sahabbai gaba daya tare da waɗannan munafikan an gane ko ya tara su gaba daya yace musu inna minkum munafiqin faman sammaytu falyaqul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tashi yace akwai waɗansu munafikai a cikin ku jama'a saboda haka duk wanda na kira sunan shi ya tashi an gane ko shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kiran sunayen su ina Aisha ina Hafsa ina Hawwa ina na dauka ai an gane ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kiran sunayen su yana tashin su daddaya in aka kira wani sai ya tashi ya tunkuyar da kai wannan sai in aka tashi shi sai ya tunkuyar da kai aka fallasa waɗannan aka ce sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa wajen mutum 36 dash ki amma har yanzu akwai wadansu munafikan amma kuma bazan kira su ba saboda haka su ji tsoron Allah shikenan yake wadannan su zauna kun ga wadannan din an nuna su ga sauran sahabbai kenan kuma sun gane su domin su ma sahabban basu san su ba dan ba shahararru cikin su ba kamar irin Abdullah ibn Ubay ibn Salul shine shugaban su dama Abdullah ibn Ubay ibn Salul kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam garin Madina ya kasance yana da sarauta ana son za a nada masa wani sarauta an gane ko amma zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam garin Madina sai ya rusa wannan wannan sarautar an gane ko daga nan sai ya kulla adawa da makirci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki shiga addinin musulunci duk inda yaje ya zauna suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da mabiyansa har zuwa lokacin da aka yakin Badar Abdullah ibn Ubay ibn Salul da shi da jama'arsa sai suka lura cewa addinin musulunci ya samu daukaka kuma in ba su musulunta ba wannan mutumin zai koma kansu wata rana to da haka suka ce to ai bar su shiga cikin musulunci a zahiri an gane ko idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun saboda haka sai suka shiga cikin addinin musulunci ma'ana suka yafa rigar musulunci amma hakikanin su basu shiga addinin musulunci ba an gane ko to daga nan sai suka dinga gallazawa musulunci suna gallazawa musulmai suna sukan su suna kullawa to mafice a kansu suna hada kai da makiyan musulunci mushrikan garin Makka da Yahudawan garin Madina duka waɗannan munafikai suna hada kai da su domin a cutar da addinin Allah a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah subhanahu wataala anan yace to ba zai wato da ya gaya wa manzonsa sallallahu alaihi wasallama waɗannan munafikan da ya nuna masa su kuma da ya san su daddayen su amma kuma Allah ta'ala bai haka ba sai ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata alama da zai iya gane munafikai da ita yace wala ta'rifannahum fi lahmil qawl saboda haka shi munafiki ana iya gane shi ne daga maganarsa ni wannan wa'azin nan da ake wannan tafsirin da ake sai ka gane maganganu akan abu kaza ke zaki je magana ta munafikai kenan su kan addinin musulunci za a danka kawo waɗansu uzurruka an gane ko jiya wani mutum yake tambaya na a wajen da nake tafsiri wato tambayan da mutumin nan yayi sai na fahimci wani abu Allah ya sa dai ba ku san shi ba an gane ko Allah ya sa ba ku san shi ba ani na san shi wato tambayan da yayi yace malam wato akwai waɗansu mutane zaka gansu a zahirinsu masha Allah muminai ne suna lizimtan musulunci da sunna zaka gansu suka gansu kaga imani amma kuma suna da zafin zuciya suna da taurin zuciya ba su kyautata mu'amala waɗansu su ma kafirai ma sun fi su alheri me hukuncin waɗannan mutane ce to bawan Allah duk yadda musulmi yake ya fi kafiri alheri duk atanci duk lalacewar musulmi to insha Allah ya fi alheri akan kafiri to da haka ka janye wannan maganar da kai cewa waɗansu ma kafirai sun fi su alheri a'a ngani ko lahmul qawl kenan wato manufar maganar mutum daga manufar maganar mutum ake gane ina ya dosa an gane ko waɗansu sai ku ga wato ba sa fitowa ƙara su zagi sunna su wato su yi wa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka amma sai a bi ta wata hanya ni wa'azin nan da ake kullun kawai sai a rinka zagi to shin kowa ne yake yin zagi jama'a tun da na zauna nan kun ta ajin na tsura wani ashar da insha Allah kuma har na gama tafsirin nan ba za ku ji daga baki na ba ko da shi wannan da ya faɗi wannan magana ma an gane wannan ko zagi da tsura shar wannan duka ba hanya ta alheri bace to amma dan waɗansu suna yi wannan ba zai sa shikenan mu bata duk wani wa'azi da ake yi ba na ahlus sunna ba akwai dewa daga cikin ahlus sunna waɗanda in suka tsaya za su yi wa'azi za su yi nasiha tsakani da Allah suna jan hankalin al'umma zuwa ga abin da zai amfane su ba sa zagi ba sa so kan kowa ba sa taba kowa an gane wannan yawa to amma sai ku ga waɗansu suna sukan wa'azi ta hanyar waɗansu abubuwa da ake yin kuskure a cikin su ba nuna tabbatar da wannan kuskuren bane an gane ko eh kuskure dai kan dan adam zai fada cikin kuskure amma idan mutum ya fada cikin kuskure me ya kamata a yi sai a gyara mai wannan kuskuren alherin da ke tattare da shi kuma kada a manta da shi kada wannan kuskure guda ɗayan da yayi ya zama kamar wato wani acid da zai bata gaba ɗayan ayyukansa an gane ko wannan ba adalci ce Allah ya samu dace saboda wannan yana daga cikin fikofi irin na munafikai daga maganganun su ga irin magana ma da suke yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da safai a wannan zamanin wata rana an dawo an taho daga wani yaki wato yakin Tabuk sai waɗansu munafikai suka hada kansu suna wato kuskus haka suna maganganu an gane ko suna kuskus wasu sahabbai sai suka ji abubuwan da suke faɗa ashe wai abin da suke faɗa suna dariya suna abin nan sai waɗansu sahabbai suka ji abin da suka faɗa ashe wai abin da suke faɗa wai kai mu fa ba mu taɓa ga irin wannan mutumin ba fa suna nufin wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu taɓa ga irin wannan mutumin da mutanen shi ba fa ga tumbi ga kuma ragwance wajen haɗuwa da makiya wai kuma sai suna dariya suna wannan magana suna dariya suna yin izgiri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wargi suna zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ta'ala ya saukar da aya yake cewa wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna naqulu wa nal'ab قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون إذ لا تعتبروا قد كفرتم بعد الإيمان الله تعالى كريم صبر هكا ولا تعرفنهم في لحن القول الله تعالى يشي والله يعلم أعمالكم كما الله ينا سنن أيكم ما أنا دكونا أبندكوك أيكتانا الهيري كون شري الله ينا سنن كما أزيمك ساكيا a bisa wannan ilimin nashi saboda haka babu wani abin da zai tsuya ko ya shige masa daga cikin ayyukanku faman ya'mal mithqala darratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala darratin sharran yarahu sai aya ta gaba kara aya daya
wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum
wala nabluwannakum Allah yace haqiqa wallahi sai mun jarraba ku jarrabawan nan dole sai an yi muku an gane ko za a jarraba mu da me za a jarraba mu da umarce za a jarraba mu da hane an gane ko ki sa hijabi ke musulma ce dole sai kin sa hijabin nan karki yadda ki fita ki bayyana adanki kada ki yadda ki fita ki sanya wani kayan da matsatsin kaya wanda zai bayyana wato ainihin jikinki ko ya suranta jikinki lanabluwannakum sai mun jarraba ku domin me hatta na'lamal mujahidina minkum domin mu san wato almujahidina wato masu jihadi daga cikinku was-sabirina da masu hakuri wa nabluwa akhbarakum kuma za mu jarrabi labaranku anan inda Allah ta'ala yace hatta na'lam to zamu jarraba ku har musan mujahidai daga cikin ku da masu hakuri idan Allah bai jarraba an ba zai sani ba idan Allah bai jarrabi bayan sa ba bai san halin su ba kwarai kwa zai sani to amma me Allah ta'ala yake nufi da al-ilm anan an gane ko wato shine malamai suka ce al-ilm ana ay bi ma'na at-tabayyun ma'ana hatta na'lam al-mujahidin minkum ma'ana domin masu jihadi daga cikin ku su bayyana a gare mu amma Allah ta'ala ya san su saboda haka in aka jarraba bayan Allah an gane ko za a san wasu wane ne mujahidai kuma jihadi anan ba lalle sai da takobi ba fa kun san cewa ana jihadi da hijabi an gane ko wallahi hijabi jihadi ne domin baki da imani ba za ki iya sa'a ba shi sa za ku ga hijabin nan ke zai miki saukin in zaki fita ba zai yi bare ki fita ba hijabi a kanki wata kuma tana nan ba za ka iya yi ba ke tun ma wata kila yana miki wahala al'amarin har ba ki zo ki saba da shi haka ne to wannan shine jihadi ana jihadi da komai addinin musulunci ka tsokansa jihadi ne sallah jihadi ne azumi jihadi ne azumi jihadi ne kwarai da gaske ko kuna shakka kan haka ai kun ji jike ai yanzu kwana nawa kwana 24 ni da ban ji jike ba ko kun ce eh na dan ji jike jihadi ne shi ma haka ne aikin haji jihadi ne bal ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato lokacin da matarsa suka tambaye shi suka ce ya manzo Allah naral jihada afdalul a'mal muna ganin jihadi da takobin nan shine mafi falalan ayyuka mu mata ba za mu rinka fita jihadin nan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ku mata jihadin ku ya takaita a aikin haji jihadu kunna alhajja inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kada wato ku yi sanyin jiki idan kuka samu dama an biya miki wato aya kudin haji yace a ni wallahi a bani wannan kudin zan yi kasuwanci na haɓakar da abinnan ina a ki kokari ki je jihada wato wannan jihada ma'ana aikin haji Allah ya tabbatar mana gaba daya fadan fanci wannan ku saboda haka hatta na'lam al-mujahidin minkum za mu jarraba ku domin wato masu jihadi masu dagewa masu kokari masu kwazo a cikin ku su bayyana wasabirina da kuma masu hakuri akan me akan hukuncin Allah akan dokokin Allah wa nablu wa afkarakum kuma za mu jarrabi ainihin wato labaran ku ma'ana a ranar tashin kiyama a lokacin da kowa zai tsaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala domin ya amsa labarin ayyukansa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin tabbatar mana da alheri insha Allah kan wannan ayar za mu fara gobe in Allah ya kai mu da izinin Allah za mu yi kokari mu kammala wannan sura saura mana kusan ayoyi 7 zuwa 6 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu akwai tambayoyi ko to نعم نعم تو ايتو صلاه التسبيح داما نايمكو القورن دون زنجي نا دوبا كما نا كاو مكو بياني تو شيطان نا تمنتر دمو سي ان زو زا اي تمبيوي سي مو منتا غاني كو اما تون wannan lokacin na duba to ita salatu tasbih wata sallah ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ladanta an gane ko yace idan mutum yayi wannan sallah za a gafarta masa zanubansa da wanda yayi da wanda bai yi ba da na koyi da na bayyane an gane ko da na farkon su da na ƙarshen su najin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa abubuwa guda 10 wanda ma'ana duk yadda wannan laifin yake yawa da saghirahu da kabirahu saghirahu da kabirahu kai an gane ko to da kananan laifukan da manyan su duka za a gafarta wa mutum an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa baffansa al-Abbas yayi masa wasiya da wannan sallah yace kuma yadda zaka yi wannan sallar idan ka tashi kai alwala zaka yi wannan sallah in ka tashi kai kabbara an gane ku idan kai kabbara kafin ka karanta suratul fatiha sai ka karanta waɗannan zikirin subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar sau nawa sau goma sha biyar a tsayuwa kenan sai ka karanta fatiha tare da wata sura sai ka yi ruku'i idan ka yi ruku'i ka karanta waɗannan zikirin subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar sau nawa sau goma na farkon sau nawa sha biyar na biyu sau goma yace in ka dago daga ruku'i ka karanta su sau goma in ka tafi sujada ka karanta su sau goma in ka dago daga sujadan farko ka karanta su sau goma in ka koma sujada na biyu ka karanta su sau goma in ka miƙe an gane ko in ka miƙe ka karanta su sau goma sha biyar gane ko kenan a tsayuwan ne ake karanta su sau goma sha biyar sauran harakokin sallah kuma sau goma goma yace kai hakan nan har kai raka'a nawa raka'a hudu har kai raka'a hudu eh ba zaman tahiyya an gane ko har kai raka'a hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da tibban waɗannan tasbih din guda nawa ne an gane ko mun za mu iya sani ai ko ga nan tsayuwa goma sha biyar ko yawa na ruku'i goma a zama 25 an miƙe goma 35 ko ba haka ba yawa an je sujada ga goma 45 an tashi daga sujada ga goma 55 an koma sujada ga goma 65 an miƙe goma 15 ya zama nawa ya zama 80 daidai to wannan a kowace raka'a kenan mutum zai yi tasbihin sau 80 har raka'a nawa har raka'a hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa babbansa in kai wannan sallah wato yace kai kokari kai wannan sallah ko da sau daya ne a kullum in ba za ka iya ba kai sau daya a mako in ba za ka iya ba kai ko da sau daya a wata in ba za ka iya ba kai ko da sau daya a rayuwarka an gane ko ko a shekara ta annan eh ko sau daya a rayuwarka an gane ko wannan shine salatul tasbih malaman hadisi sun danyi maganganun sun yi bayanin yaya ingancin wannan hadisin yake an gane ko hadisin da aka rawaito domin wasu sun raunana shi hanyoyin da aka rawaito hadisin an rawaito shi ta hakkin Ikrima zuwa Ibn Abbas wanda ya rawaito hadisin daga Ikrima aka ce hadisin sa ba mai inganci bane amma kuma an rawaito hadisin ta hanyoyi daban-daban to shi yasa malamai suka yi sabani wajen ingancin hadisin waɗansu suka ce in aka tattaro hanyoyin hadisin domin wato hadisi yakan inganta idan an rawaito shi ta hanyoyi daban-daban an gane ko wasu kuma suka ce hadisin bai inganta ba yasa ni na ce muku ni ban taɓa yin sallar bayaniya amma wanda yake ganin yana kwaɗayin yayi ba za mu ce kar yayi ba an gane ko ana iya yi kuma yawanci mutane sukan ware wannan wata da yin wannan sallah musamman a goman ƙarshe musamman ma wasu sukan zaɓi kamar daren da ake fatan da Lailatul Qadr a ciki su yi wannan sallah to duka dai duk wanda mutum yayi babu laifi Allah ya sa a dace aljannar ake nema ko Allah ya tabbatar mana da aljanna na'am to gaskiya wannan mummunar ɗabi'a ce bai dace ba domin shi mijin nan shi ya ajiye yake a gida shi ne yake kai kawo yake ainihin zubar da guminsa ya wahala, ya shiga cikin ruwa, ya shiga cikin rana, ya shiga cikin tabo, yayi nan yayi can domin ya samar da abin da zaki ci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yashkuru Allah man la yashkuru nas, duk mutumin da baya godewa mutane alherin da suka yi masa, to ba zai godewa Allah ba. Saboda haka rashin godewa mijinki wannan rashin godiya ne ga Allah subhanahu wataala. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu, wanda ya aikata muku alheri ko ainihin saka masa da wani alherin, fa in lam tajidu ma tukafi'uhu bihi fad'u Allah lahu hatta tajidu annakum kafa'tumuh, idan ba za ku samu abin da za ku saka masa da shi ba, yayi maka kyauta kai mar kyauta, idan ba za ka samu abin da za ka yi mar kyautan da shi ba, ku yi wa wannan mutumin addu'a har sai kun ga ya yadda ya ji cewa lallai an saka masa. Saboda haka ba ma wai ki bude bakinki kawai ki gode wa mijinki ba, a ya zama wajibi ki rinka wa mijinki addu'a ta alheri, kyakkyawan fata, Allah ya yi masa albarka, Allah ya dace da shi, Allah ya bashi sa'a, Allah ya haɓaka da kasuwancinsa, Allah ya karfafa, Allah wato Allah ya ƙara masa ci gaba a wajen aikinsa cikin sana'arsa. Irin waɗannan addu'o'i ya kamata kuna yi. Kun ga rashin godewa miji, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wannan wani dalili ne na shigan gida. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga mata su ne mafi yawan halittu a ina a cikin wutar jahannam. Idan mata muke giyawa wannan hadisin, to saboda kada su karaya, mukan giya musu wani hadisin cewa kamar yadda suke mafi yawa a cikin wuta, hakan nan su ne mafi yawa a cikin aljanna. Kun ji daɗi ko? Kun ji daɗi? Ku ne mafi yawa a cikin aljanna. Kuma muna fata, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ku gaba ɗaya 'yan aljanna. Yawa. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce naje na gano wa ido na wuta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wutar jahannam, an gane ko, amma bai shiga cikin ta ba. Yace sai na ga fara'aitu asfara ahliha an-nisa, sai na ga mafi yawan mutane a cikin wuta su ne mata. Sahabbai suka ce me dalili, me yasa mata su ne mafi yawan mutane a cikin wuta? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana dalilai guda biyu ko uku ne. Yace tukfirna al-la'na wa takfurna al-ashir, wato dalilai ne guda biyu. Yace abinda yasa mata suka fi yawa a cikin wutan jahannam, domin na farko suna da yawan tsinuwa, suna tsinuwa da yawa, an gane ko? A abu kaza Allah ya tsine mai albarka, abu kaza kaɗan Allah ya tsine mai albarka, har ma su tsine wa kansu. In ban yi miki abu kaza ba, ko in ban yi maka abu kaza ba, Allah ya tsine min. In ni na ɗauka, astaghfirullah, bai kamata ni na faɗa ba. Haka kenan, wato waɗansu suke faɗa. Mutum zai rinƙa tsinuwa, yana tsinuwa har ya zo ya tsine wa kansa, Allah ya kiyaye, Allah ya kare. Saboda haka wannan kenan dalili na farko kenan. Dalili na biyu, takfurna al-ashir, wato kuna kafircewa ni'ima, kuna kafircewa kyautatawa, an gane ko? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka shay'an qaya daya qalat ma ra'aytu minka khayran qat, idan ka kyautatawa ɗaya daga cikin su, su matan iya wato tsawon zamani gaba daya, sa'annan wata rana ta ga wani abu da bata yadda da shi ba, ko guda daya ne kawai shay'an, sai ta ce ma ra'aytu minka khayran qat, aini ban ma taɓa ganin wani alheri daga gare ka ba. Fa hasbunallah wa ni'mal wakeel. To manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yafi sanin kowa da kowa cikin wannan al'umma, yafi sanin maza, hakan nan yafi sanin mata. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da feelings na uba, yana da feelings
na uwa yana da feelings na dan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shuuri an gane ko yakan ajiye kansa a matsayin uwa ya ajiye kansa a matsayin uba ya ajiye kansa a matsayin dan uwa ya ajiye kansa a matsayin yaya ko a matsayin kani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka yana yi ga misalin haka mana yace wani lokaci nakan shiga cikin sallah da nufin zan tsawaita wannan sallar kawai sai na fara jin kukan yaro a bayana sai na takaita wannan sallar yace domin na san yadda uwarsa take ji a lokacin da yake kukan kuma ya ajiye kansa matsayin wannan uwar ya san wannan feelings din ya san wannan shuurin saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ku sanin kanku kamar yadda ya fi mu sanin kanmu mu ma saboda haka likita ne shine likitan likitoci ko inji wani mawaki wai shine likitan likitoci to saboda haka dan Allah a rinka kyautatawa wa wato mazajen nan kuma a danga musu addu'o'i na alheri kuma a rinka gode musu Allah ya sa mu dace
mun tambaya sai karshe take cewa tambayar ta ta farko shine shin mutum zai yi sujjada in ya sa goshinsa kadai hakata ya wadatar ko kuwa sai ya sa karamin char
na'am
kuma hannayensa zai ajiye su a baya ne ko ko dole sai ya kawo su daidai kullum shi
to yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ake yin sujada yace idan za mu yi sujada a goshin mu da karan hancin mu an gane ko to malaman fiqh suka ce idan mutun ya takaita da sa goshi a ƙasa bai sa hancinsa a ƙasa ba sujadarsa ta wadatar amma kuma an samu tawaya an samu naqasu saboda haka wannan sujadar ba ta zama kamila ba kammalalliya ba an gane ko wannan kenan amma sujadar ta yi ba za a ce sallah ta baci ba wannan shi ne ma'anan wannan amma wanda yafi lada yafi sa sallah ta cika shine mutun yayi sujada da goshi da karan hanci domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum an umarce ni ni annabi wanda wannan umarnin ya shafi al'umma ta wannan shine ma'anan haka an gane ko domin duk umarnin da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to al'umman sa aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an umarce ni na yi sujada akan waɗansu gabbai ko kuma waɗansu ƙasusuwa guda bakwai sai yace na farko akan goshi ina goshi yake nan ko to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yace alal jabha wa ashara ila anfihi yace an umarce ni na yi sujada akan goshi amma sai yayi nuni ga ina ga karan hancinsa da fatan fahimci wannan to daga nan ne aka ce to har ma akwai ina jin akwai wata mazhabar da take ganin cewa in mutum ma bai yi sujada da hancinsa ba wato bai kai hancinsa ƙasa ba sujadarsa ba ta yi ba kuma sallarsa ta baci saboda wannan hadisin an gane ko wannan kenan sannan inda ya kamata hannu su kasance an gane ko tafan hannu wurare ne guda biyu an gane ko ko daidai wajen kunnuwa ko kuma daidai wajen kafada an gane ko daidai wajen kunnuwa wato ma'ana anan kenan ba lallai sai mutun ya wato ya taba kunnuwansa da hannunsa ba an gane ko a'a daidai wajen hazuwa abinda ake nufi da hazuwa a harshen larabci shine seti setin abu an gane ko shi yasa idan za a yi kabbarar harama waɗansu mutane suna kuskure an gane ko aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai kabbarar harama zai daga hannuwansa hazuwa mankibaihi wani lokaci ko kuma hazuwa uzunaihi ma'ana daidai wajen setin kafadunsa ko kuma wajen daidai setin kunnuwansa wasu ba su fahimta ba idan za su yi sujada za su yi kabbaran nan sai su banka Allahu akbar wai suna son lallai sai hannunsu ya tabi kafadunsu a'a ba ce ya taba ba a daidai wajen ne saboda haka idan mutun yayi haka ma haka kawai an gane ko ya wadatar wani ma zai idan daidai wajen ku ne Allahu akbar ato yafi kowa da kawa kuma ba daga nan yake ba kawai mutun yayi haka haka ya wadatar an gane ko ko kuma haka Allahu akbar daidai wajen kafadu kenan ko kuma wajen kunnuwa saboda haka abinda ake bukata kenan daidai wajen kafadu ko kuma daidai wajen kunni Allah ya samu dace. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu, ya ainihin kare mu daga irin wannan cuta. Idan Allah ya jarrabi bawa da irin wannan cuta, ta yadda baya rabuwa da fitsari, wato ma'ana yana yoyon fitsari, ko kuma ainihin ga'ib din da aka faɗa, wato an yi masa rangwame ya yi sallah a cikin wannan yanayin, a cikin wannan halin. An gane ko? Balma, ko da a ce ma halin mutum bai kai ga wannan matakin ba ma, amma yana yawan fitsari. An gane ko? Yana fitsari akai-akai. Shi ne salasul bawl. An gane ko? Ma'ana misali watakila ba za a yi minti 20 ba sai ya yi. Kuma lokacin zuwan fitsarin yana iya zuwa masa kowane lokaci. An gane ko? Shi ne malamai suka ce, to idan mutum ya yi alwala ya tashi zai yi sallah, ko da yana cikin sallar fitsarin ya zo masa, ko ga'ito din ko makamancin wannan, to ya yi sallarsa babu komai a kansa. Wannan rangwame ne aka yi masa. Allah ya sa mu dace. Ka ce na ƙarshe ɗazu, kuma yanzu ga na ƙarshen. Sai sa dole a yi matan biyu. Na'am. Ai masu kukan sun daina, ai lokacin da nake bayani na ne suke kukan. Na'am, sela, sela. Na'am. Na'am, na'am, na'am. Kai hasada. Domin wato irin wannan magana gaskiya bai dace ba. An gane ko? Akwai butulci, wannan butulci butulcewa wato ni'imar Allah ne. An gane ko? Wato kenan kamar kina nuna Allah bai miki wani alheri ba kenan. Kina nufin inda Allah ta'ala ya ajiye ki, abinda Allah ta'ala ya hore miki, wannan ba baiwa bane? Wannan ba ni'ima bace? Saboda haka wannan kufranun ni'ima ne. Wannan butulcewa ni'ima ne. Saboda haka sai a kiyaye irin wannan magana. Zan takaita amsa sosai saboda tun da an koka. Wallahu a'lam. Ai kai hakuri a rama da tambayar ka. Ba za su saurara ba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.